السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يا ساك داود موانا رانا تلا ربا عشرين بشدة جوة رمضان ألف دريه دولة ثلاثين دا تقوس وشتي دي دي دا عشرين دا تايا جوة يونيو شكرة تدبو بيو دا قوم شابقي منانا أتكين يدن الله da son sa da nufin sa da agajin sa da taimakon sa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta tara a cikin alqur'ani wato suratul tauba suratul tuba wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi ubaida ibn al-jarrah babban masallacin juma'a dake kan titin bypass a cikin garin Kaduna ta Najeriya jiya mun kwana akan aya ta 128 a cikin wannan sura wato ayar da Allah subhanahu wataala ya mana bayanin cewa ya ba mu kyautan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo ne daga cikin mu kuma mun san sa ya san mu wato muna cikin wannan bayani sai lokaci jiya ya riske mu ya tabbata a cikin sahih da kuma sunan a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura sahabbai radiyallahu anhum hijira ta farko a cikin musulunci zuwa kasar habasha inda najashi yake wato asalin sunan shi ashama amma title ne ake cewa najashi duk mutumin da ya hau wannan kujeran sai a ce da shi najashi a lokacin da aka zo wato za a yi ana conversation ana sa'insa tsakanin musulmai da kuma waɗancan ƙuraishawa wato Abdullahi ibn Rabi'a da kuma Amr ibn al-As radiyallahu anhum waɗanda aka tura a lokacin kafin su musulunta domin su kare manufofi da kuma muradun ƙuraishawa a gaban shi wannan sarki sai Amr ibn al-As radiyallahu anhu yana ɗaya daga cikin mutane guda hudu a cikin larabawa waɗanda Umar yake wa kirari radiyallahu anhu da tsananin wayo idan ana neman mutane guda hudu a cikin larabawa Amr ibn al-As radiyallahu anhu sai ya shiga cikin mutane guda hudu don haka sai siya fada wannan gaba daya yace abinda muke so kar ku yadda a bar waɗannan yara su fada mu fada domin yaran mu ne mu kuma iyaye ne ba mamaki girma ya fadi hanci ya turmuza sannan kuma mu ji kunya abinda muke so kawai da mun zo mun masarki bayani mun yi masa bayani a ba mu yaran nan mu mai da su cikin garin Makka dan haka Amr ibn al-As radiyallahu an sai ya zo ya gabata gaban sarki yayi bayani yake mun kasance da tsintsiya ce a dunkule madaurinki guda, muna tafiya bai daya, sai wani yaro ya zo, wai annabi kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tara yara ƴan tsagera, suka zo suka raba kan al'umma, suka raba miji da mata, suka raba dangi da zuriya, duk waɗannan abubuwa akai kacakata. Ya zo ya kira mutane zuwa ga bautan abu guda ɗaya, abin nan da yake kira a bauce shi ba mu san shi ba. A don haka ya kai mai girma sarki, abin da muke so da kai ka danka mana yaran nan, ka ba mu su, yaran mu ne mun san su sun san mu, domin idan ka bar su a cikin wannan ƙasa taka suna iya kawo maka baraka da kuma tashin tashina a wannan ƙasa. Najashi da yake annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dama ya gaya masu cewa mutum ne mai adalci duk da kasantuwan Kirista ne a wannan lokaci, amma ba a zalunta mai gaskiya a wurinsa. Don haka Amr ibn al-As radiyallahu anhu da ya gama jawabi sai ya ce, to yanzu ranka ya dade muna son ka bamu yaran nan, sai ya ce a'a, ai ba haka ake hukunci ba, domin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Idan aka ce ga mutumin da kai kara, to adalci shine a bashi dama ya kare kansa, wannan shine adalci. Shi yasa nake faɗa zan nanata, duk sanda mutum daga cikin mu magana za ta zo gare shi ya gaza bibiyan maganan nan, yayi binciken yadda take, to kullun zai rayu cikin kuskure, kuma zai kare cikin kuskure, kuma ya mutu cikin kuskure. Domin in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatudhihu 'ala ma fa'altum nadimin. Sai Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya tashi ya ce, ya mai girma sarki, wannan wani mutum ne wanda mun san dangantakarsa, mun san shi ya san mu, mun san asalinsa ya san namu, mun kasance da mukan faɗi ƙarya, ya ce mu dinga gaskiya, muna bautan abinda bai ji bai gani bai iya tsinanawa, ya ce yanzu mu daina mu zo mu bauci Allah subhanahu wa ta'ala. Da muna bautan mutane, yanzu ya zo zai tsamar da mu daga bautan mutane zuwa ga bautan wato mahaliccin mutane. Ya gama bayani gaba daya, sai ya fito, mu a iya sanin mu a ilimin mu na ahlul kitab, duk annabin da Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko, Allah subhanahu wa ta'ala yakan bashi littafi, shin kuma annabin ku Allah ya bashi littafi? Sai Ja'far ya ce eh, ya ce to ka karanto mani kadan daga cikin littafin nan. Sai Ja'far radiyallahu an ya fara karanto suratu Maryam, dan da yake dama duk sai bayani yadda aka haifi annabi Isa, da yadda ya yada da'awarsa, da turka-turka da ya fuskanta wurin mabiyansa. Bayan ya karkare ya kai wata gaba, sai Najashi radiyallahu anhu ya zidda hawaye da shashaka, ya ce irin wannan abu da ka karanta bai yi bambanci da abin da annabi Isa ya kawo ba. Don haka ku shiga kasar Habasha, ku yada manufofinku, ku baza addininku, duk kuma mutumin da ya ce zai sa'insa da ku ni da shi ne zai fuskanci fushina. A don haka shi sai ya tabbata a cikin sahihin hadisi, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce cikin abinda Muslim ya rawaito rahimahullah, inna Allah astafa kinanata min waladi isma'il, Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi kabiran kinana daga cikin ƴaƴa koko kabilan annabi isma'il, koko daga cikin zurriyar annabi isma'il ya zabi kinana, wastafa quraishan min kinana, sannan subhanahu wa ta'ala ya zabi quraishawa daga wancan yanki ko kuma kabila na cikin kinana, wastafa min quraishin min bani hashim, sannan ya zaba wato min quraishin daga cikin quraishawa ya zabi banu hashim, wato kabilar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fito kenan, wastafani min bani hashim, ni kuma a matsayina na manzo Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe ni daga cikin kabilar banu hashim, kenan fa ana khiyarun min khiyarin min khiyar, ni zabi ne daga cikin zabi bisa zabi kan zabi. Don haka shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Jiya anan muka kwana, yau insha Allah zamu tashi akan wannan aya, ita ce aya ta karshe a cikin wannan sura, aya ta 129, fa in tawalla.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
تو وانن آية آية تي وجه تكي بوئي من باب دوغرو غا الله سبحانه وتعالى don mutumin da ya san Allah subhanahu wa ta'ala ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala la yadurrukum man dhalla idha hadaytu don mutumin da ya bace batarsa ba za ta cutar da kai ba don mutumin da ya shirye kaidi kaidin sa ba zai cutar da kai ba matukar ka san mai yi shine Allah subhanahu wa ta'ala mai badawa shine Allah subhanahu wa ta'ala mai yadda shine subhanahu wa ta'ala idan ka gane wannan tauhidin duk kitifi da dasisa da gunzugunin mai yi ba zai cutar da kai da wani abu ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake fa in tawallau ya rasulullah in ka kira duniya gaba daya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka juya maka baya fa qul abinda zaka ce hazbi Allah Allah subhanahu wa ta'ala shine mai ishina ya ishe ni ga dukkan komai da kowa shi yasa a wancan aya da muka baro a baya Allah subhanahu wa ta'ala yake ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka min almu'minin ya kai manzo Allah subhanahu wa ta'ala shine maishinka da duk wanda zai bi ka daga cikin mu'minai haka a wurin abin da ya shafi samu da rashi Allah subhanahu wa ta'ala ya jawo hankulan mutane walau annahum radu ma atahum Allah wa rasulu wa qalu hasbuna Allah sayutina Allah min fadlihi wa rasulu inna ila Allah raji'un da sun dangana suka ce a'a Allah shi zai bamu manzo sallam shine zai bamu to da wannan ya isa masu amma tsalle tsalle bin kwararo lungu tudu sako wannan dubba zai amfana da mutun da wani abu ba duk abin da ya same ka ka sani cewa Allah ne subhanahu wataala shi yasa yana tsaye daga cikin babi na tarbiya imaniya yadda ake dasa imani a zuciyar yaro abin da ya tabbata cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yace ya gulamu inni uallimuka kalimat ya kai dan yaro zan sanar da kai wasu kalmomi wasu sun sani amma basu dauki kalmomin a bakin wani abu ba wasu ma basu ma dauki kalmomin a bakin wani abu wasu basu ma san kalmomin ba ma ihfazillah yahfaz ka kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala dokokinsa umurninsa sawansa hanawarsa shi ma zai kare ka bi ma'ana idan ka kare muradun Allah subhanahu wa ta'ala shi ma zai kare muradunka shine a takaice kai yadda ake so sai ai maka yadda kake so in kuma kai yadda kake so to kai ba za ka samu yadda kake so ba wannan ita ce kaida duk sanda ka kare muradun Allah subhanahu wataala shine addinin sa iyakokin sa sawan sa hanawan sa to kai ma din zai kare muradunka ihfazillah yahfaz ihfazillah tajidhu tujahak ka kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala zaka same shi gaba gare ka idza sa'alta fas'alillah in roko zaka yi ka roki Allah subhanahu wa ta'ala wa idza sta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako ka neme shi wurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan ci gaba da cewa ka sani al'umma duk gaba ɗaya su haɗu aljanansu da mutanansu na raye da matattu masu ƙarfi da raunana su taru akan tsinana maka da wani abu wanda Allah bai nufe ka da shi ba abin ba zai same ka ba sannan al'umma gaba daya rayayyu da matattu aljanu da mutane marasu lafiya da masu lafiya maza da mata samari da dattawa su taru akan hana maka abinda Allah subhanahu wataala ya baka in ya ce naka ne ba wanda ya isa ya hana maka shi to in ka gane wannan tauhidin zaka huta kuma zaka huta shi da mutane kamar da nake bayani a don haka in mutane suka juya baya faqul hasbi Allah kace Allah subhanahu wa ta'ala shine maishina Allah ya isa man Allah subhanahu wa ta'ala ya irin wannan bayani a kasa yana cewa wayarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra dum mutumin da ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya riga ya isa masa shi yasa a cikin yake cewa انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون سنه دوغرو ني ga Allah subhanahu wa ta'ala annabi an bashi umarni da dama فتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم آيوي ديوة فتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا كدوغر جاء الله سبحانه وتعالى إن كدوغر جاء الله كميد الأمر جريسا سويا إسم مكاش كن دكني كومي فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو باب أبن بوتا وادك سياسي شيكعي سبحانه وتعالى عليه توكل جاء الله سبحانه وتعالى ندوغر شيزا الله سبحانه وتعالى يكي سيد منزا الله صلى الله عليه وآله وسلم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون كثير ما إشينا شيني الله سبحانه وتعالى قريش ما سنو قلو سكي دوغار صحابي رضي الله عنهم سنسان إلي ونن كلمة أنوكة إن سكا في توزع سجيهاك أنسى موسو ما سبن بأنتي دك تكي متانا عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الأولين والآخرين عليك سيسنا قوكالين سفرق تمومني كجاء بند مومني سكتي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمان أي متاني سني جنجمي سنتارو كجد قرن سكوكوما سكين جدا سكتي حظنا الله ونعم الوكيل ألا يا إسمنا ما دلد مئشي فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسفسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل العظيم سيسوك جويا شوتا حمامي فرقتي تاشن هنكالي بإسكيسوا دوهاك دمتو من ديكي سوء زونا لا فيا أدونيا كي يريبة للاهرة يدوكي الأمر إنسا قبالي يميد شيزواك الله سبحانه وتعالى يا تبت أتي مسلم رحمه الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترانا أنفتو داجي أنفتو ياكي سيجي يسجل تكو بنس أجكم وتبشيع سيواني بلاربان كوي يستعطو يزاري تكو بن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينابج سيتاشيش باين ياتاشي تكو بن نهننسا سيتي من يمنعك مني يا محمد ينزليغا مطين دعكي تكي كيو أملك ba komai a hannunka amma ni kuma ga takobi a hannuna zan iya aikawa da kai barzako yanzu waye kake ganin zai kwace ka confidently an sallan bai taba samun hamami ko tashin hankali ce Allahu rabbul alamin Allah zai kare ni ba zai baka dama ba ana cikin wannan yanayi sai kuturi ya koma doki takobin sai ya faɗi annabi alaihi salatu wasallam sai ya dauka ya girgiza yace wa man yamna'uka minni to kai yanzu ka koma matsayina ni na dawo naka yanzu wa zai kare ka sai yake afuka ya muhammad in baka rangwanta ba ni ba sai dai uwa ta haife wani yara na su zame marayu ashe kenan kun ga babi na tawakkalin nan shine fa muka rasa a cikin duniya koko a'a shine yayi mana karanci a cikin al'ummar musulmai yadda nake fada mutum zaka ga yana cikin masha Allah yana cikin samu yana cikin daula amma ya yadda da daula amma bai yadda da jarabawa ba idan jarabawa ta same shi misali mota ta fadi shago ya kone mata ta rasu yara ba su da lafiya sai wani jikin bambadaddu yazo ya ce wani ka tashi tsaye saboda ba kasafai mutum Allah zai bashi arziki irin ka abin shi ba don ba hankali hankali ba zai dauki wannan ba ya za a yi a ce cikin sati matarka ta mutu yara sun kwanta jinya sannan kuma mota ta fadi shago ya kone duk a lokaci daya ka tashi tsaye ni dai na ga maka to sai ni nake cewa kuma ni har yanzu ina son Allah subhanahu wataala ya nuna mani wani mutum wanda samun shi yayi yawa yazo yayin wani malami yace malam don Allah ka roka min Allah hanyoyin da nake samu sun yawa Allah ya toshe ni in samu huta saboda an samu hannu ni ina son Allah ya nuna min wannan mutum ba san ko kai ka ganshi ba ba za ka ganshi ba to me yasa tauhidi zai mana karanci ka yadda da samu amma ba za ka yi hakuri da rashi ba don haka fa in tawallau idan suka ba da baya fa kul ka ce hasbi Allah Allah subhanahu wa ta'ala shine maishina la ilaha illa hu babu abin bautawa da gaskiya sai shi alaihi tawakkal gare shi kai na dogara wa huwa shi Allah subhanahu wa ta'ala rabbul arshil azim shine mahaliccin al arshi mai girma ya tabbata hadisi mauqufi daga Abu Dharr radiyallahu anhu cikin abinda Imam at-Tirmidhi ya rawaito rahimahullah daga cikin nawadirul usul yana cewa man qala 10 kalimat dum mutumin da ya faɗi kalmomi guda 10 inda duburi kulli sala a bayan kowace sallah wajadallaha indahunna mukfiyan majziya zai sami Allah subhanahu wa ta'ala zai isan masa da komai zai sakanya masa da dukkanin lada khamsun lid-dunya wa khamsun lil-akhirah kalmomin guda biyar na kariya ne na neman duniya guda biyar kuma na neman lahira ne shine hazziyallahu lidini Allah ya isan mani ga addini na hazziyallahu lidunyai Allah ya isan mani a duniya ta hazziyallahu lima ahammani Allah ya isan mani kan duk bakin cikin da ya surfafe ni hazziyallahu an man dagha alayya Allah ya isan mani akan duk mutumin da ya ketare mani iyaka hazziyallahu liman hasadani Allah ya isan mani shine maishina ga duk mutumin da ya tsani a gaba da hasada ko kuma da ainihin yarfe ko kuma da gunzugulu ko kuma da gulma ko kuma da batanci hazziyallahu liman kadani bisu Allah subhanahu wa ta'ala shine maishina ga duk mutumin da ya shirya mani mummuna aiki hazziyallahu 'inda al-maut Allah ya isan mani a lokacin mutuwa ta hazziyallahu 'inda al-masa 'inda al-musa'alati fi al-qabr Allah subhanahu wa ta'ala ya isan mani a lokacin da za a tirke ni daga ni sai aiki na a tambaye ni a cikin kabari hazziyallahu 'inda al-mizan Allah shine maishina subhanahu wa ta'ala a lokacin da za a zo ai awan kaya na ban san inda zan zame ba hazziyallahu 'inda as-sirat Allah shine maishina a lokacin da zamu hau sirati siratin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya kowanne daga cikin mu daga ni mai magana da kai mai sauraro sai ya girmo ma sirat a lokacin ne Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kowa zai tashi hunto ne Aisha tace radiyallahu anha shin wani ba zai kalle al'auran wani ba yace da yasa a'a الامر اعظم من ذلك يا عائشه الامر اي وشي haka yake aisha a lokacin kowa yana da kansa ne yauma yafirru almar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni kowa a wannan yinin ba wani mai tambayan wani wala yasalu amin hamima yubassirunhum yawaddu almujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bibani وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لمعة وانده يزود تركا تركا يزود مطلع كما الله سبحانه وتعالى زي بقاتي يفنشكان سدى ما تنسى دى ايان سدى يباير اتي اها تو يا الله دون حتى متى نن دونيا نيدى انزامون ارى اتي اها يوبا وانده زيز ارى إلا من أتى الله بقلب سليم تو يتي حظي الله عند الصراط Allah shine maishina a lokacin da nazo akan wannan sirati hasbi Allah Allah shine maishina subhanahu wata'ala la ilaha illa hu babu abin bautawa da gaskiya sai shi alaihi tawakkal gare shi na dogara wa ilaihi uni gare shi kuma nake jayuwa da tuba da kuma addu'oina Abu Dharr ne ce radiyallahu an don mutumin da ya karanta wannan sau goma ko kuma a'a ya karanta ta kalmomi guda goma duk abin da ya citira ya dame ya kasa fasuwa ko ya kasa samuwa Allah subhanahu wataala zai huwa ce maka zai yaye maka zai bude maka zai baka kuma abin da ka roki Allah a don haka wannan sura ta zo karshe kuma ba za mu tsawaita ba insha Allah domin akwai bayanai da za su gabata daga masu martaba sarki da kuma ainihin muna da baki wanda yake in mun lura da wajetan mun ga NHIS National Health Insurance Scheme za mu gani zai mana bayani wani abu ne tallafi ban san daga gwamnatin tarayya ne koko daga gwamnatin jiha ne zai mana bayani sannan kuma akwai Dr. Tasu Ushima wanda yake zai yi bayani in ya zo akan abin da ya shafi hepatitis B idan kuma bai zo ba to muna da Dr. Abubakar As-Sudani Allah ya kara masa lafiya shi sai wakilce shi zamu ba su minti 10-10 sannan kuma abin nan mai gayya shi kuma shine chairman Alhaji Mukhtar Ahmad Barobe shi ma ya zo
amma muna so da Allah ya gabato ya zauna anan dan shi ma zai mana bayani kuma ina tunanin da shine zamu fara ma bayanin Allah yadda zamu baka minti biyar idan kai bayani to abin nan sai mu gabatar da wadancan mutane insha Allah mai girma ciya man ya gabato bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أمة مسلمي سنانا جعفر تنزاريا نيني شوغبان حكومة مبارك الله في الله في أتكسا واتو ناشنة إنشورنس كيم أنان جهر كدونا وانا حكومة أنكفاتا يوشي كراغو مشايب a cikin shekara 12 saboda halin tsarin mulkin Najeriya bai ba gwamnatin tarayya ta tilasta ma jihohi da local government su yi irin kudurorin da suka fa ba jiha na da izini ta nata local government na da izini ta nata federal government ma gwamnatin tarayya tana da izini ta nata ta wancan lokaci mun yi kokari mu ga ma'aikatan gwamnatin tarayya mun musu rijista da su da iyalansu to alhamdulillahi mun ma wajen mutum miliyan 5 ma'aikatan gwamnatin tarayya rijista idan ka kara da iyalansu wani na da mata daya yara hudu dama muke mu rijista to a yanzu an kafa wannan hukuma ne akan turban taimakekeniyar juna taimakekeniyar junan ne shine ana cire mana wani kaso cikin albashin a kowane wata kashi 5 cikin 100 na basic salary ba wai albashin gaba daya basic salary kundurin albashi din banda allowance sannan gwamnatin tarayya kuma tana biya mana kashi 10 na wannan basic salary din in ka hada zaka samu kashi 15 to wannan kudin shi ake zubawa a cikin wani asusu a karkashin hukumar mu duk wani ma'aikacin gwamnatin tarayya da shi da iyalin shi da ƴaƴan shi guda hudu wanda ba su da lafiya da muka yi rijista an ba su dama sun zabi asibitin da suke bukata sun yi rijista da asibitoci za su yi asibiti za a duba su ba za su biya komai ba daga wannan asusun muke diban kudi muke biyan asibitoci asibitocin da muke da su a jihar Kaduna da suka rijista da mu guda 165 a kowane local government akwai asibitin da ya rijista da mu to bayan mun gama da ma'aikatan gwamnati tarayya sai gwamnati ta ce mana ta to ai akwai mutane 'yan Najeriya wanda suke ba sa karban albashi ko dai 'yan kasuwa ne ko kuma manoma ne ko kuma dai akwai sana'ar hannu da suke daban-daban ya za ku yi da su sai gwamnati ta ce kai da matanka da iyalinku ku 10 ne kowane wata za ka ba da 2,000 amma kowa ya san halin da muke ciki a Najeriya yanzu abubuwa sun yi tsauri sun yi tsada shekaran da ya wuce allura wannan na da ake mutum naira 10 yake a yau kaje kasuwa naira 50 yake to in kace za ka sa 200 kowane wata gaskiya kudin ba zai sa a ce za a ba mutane kiwon lafiyan da ya kamata ba a kowane shekara so sai muke ba da shawaran a daga wannan kudin daga 200 zuwa 500 kowane mutum daya shi ne kawai zai ba da daman samun ingantaccen kiwon lafiya ga jama'a to bayan mun yi wannan sai muka fahimci cewa to ai akwai marasa gata cikin al'umma misali akwai yara ƙanana marayu wanda ba su da iyaye da sauransu to in kuka kafa irin wannan ƙungiya ɗin mu hukumar mu mu za mu biya ma waɗannan jinsin mutane ɗin in kun ce 500 kowa za mu ma za mu ba da 500 a kowane yaro da bai kasa shekara 5 ba a cikin waɗannan ƴaƴan waɗannan members ɗin na ƙungiya ɗin duk wata mace da ke da ciki a cikin matan waɗannan members ɗin na wannan ƙungiyar hukumar mu za ta ɗauki nauyin za ta rinka biya mata har zuwa lokacin da Allah zai sauke ta lafiya to amma da ta haihu yau to daga wannan watan kuma mijinta zai fara biya mata amma ɗan da ta haifa kuma har ya kai shekara 5 mu za mu rinka biya mishi da ya wuce shekara 5 sai kuma mahaifin shi ya ci gaba da biya mishi. Saboda haka wannan dama ne gare mu al'umma musulmi mu amfana da wannan gata ko kuma gidauniyar da gwamnati ta zama da shi mu amfana. Kowa ya san yau in ya dauki matan shi kai ta asibiti da sunan za ta haihu mun san ko nawa ake biya. Kuma in ka biya 2015 din in so 1000 zaka je asibiti a cikin shekarar nan, wallahi 2015 din ya biya maka bukata, baka baka biya wani abu ba. Idan matanka ne ta je asibiti haihuwa da antenatal din da haihuwa din ko haihuwan ya zo lafiya lo ko ya zo da lalura, ba CC da zaka biya in dai kai mata register mu za mu biya. In kuma kudin bill din asibitin ka ya kai miliyan 10 wallahi za mu biya maka. Saboda haka wannan dama ne gare mu musulmi mu tashi mu farga mu san abin da ke nan a wannan hukuma din, saboda abokan zaman mu kansu zo su yi mana zarra. To dalilin da yasa kenan nace zan rika zagaya masallatai ina mutane bayani ga kom nan zan bar maliman a nan masallaci na wannan wannan tsari din. Duk wanda ke da ra'ayi ya zo wajen liman ya karbi fom ya cika, idan guda 10 ne kawai. Idan ya zo ƙarshe ana iya aiko to kwadi. Office ina yana Marafa estate kusa da gidan Sonewa Kogo Ship House. Za ku ga signboard ɗinmu National Health Insurance Scheme. Idan ka cike form ɗin za ka same mu a wajen, akwai mashin da muke da shi da muke mutum register, za mu maka remitter wanda za ka je banki ka je ka biya 2015 ɗin, ka zo ka kawo mana evidence of payment. Akwai scratch card kamar katin nan na MTN da muke amfani da shi, kana zuwa za mu yi scratching mu yi maka register, za ka ga alaƙa handset ɗinka yana nuna maka ran da za ka fara zuwa asibitin da ka zaɓa da kuma ranar da wannan kuɗin da ka biya zai ƙare. Muna buƙatan ka biya ka sake biyan 2015 wata biyu kafin kuɗin ka ya ƙare, saboda register da muke fitarwa wata biyu take fitowa zuwa asibitoci. Idan baka biya wata biyu ba kafin kuɗin ka ya ƙare, to za ka waye gari ka je asibiti ba sunanka, saboda register ta riga ta rufe baka riga ta sake biya ba. Saboda haka mu kula da wannan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na gode kwarai.
Dr. Tarsi, bismillah.
A'udhu billahi samil alim minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, sunana Dr. Tashi Ibrahim, malami a tsangayar koyar da aikin likita na Jami'ar Ahmadu Bello Zaria, shugaban asibitin Sultan da ke Makarfi Road, Rigasa, Kaduna. Alhamdulillah, wannan masallaci an buƙaci in zo dan in yi kira ga al'ummar musulmi a wannan lokaci, musamman kan al'amari da ya shafi lafiyarmu. Zuwa na nayi farin ciki dan na riski wani al'amari na ci gaba wanda a koda yaushe fata ne mun kai matakin da ba wai sai a waje ba, dole mu rika shigowa mu zauna zama irin wannan tsakaninmu, mu fadakar da mutane cewa ga abubuwan da ke faruwa a duniya. Kamar bayanin da aka yi kan wannan turba na health insurance, yau ba ka iya ware kanka ka ce kai za ka rayu kai kaɗai bayan ƙasar ta tafi kan wata turba. Dole duk inda ka samu mutane, dole a samu larura ta rashin lafiya, domin yana daga cikin tsarin rayuwa da Allah kan jarabci mutane, kasancewarsu musulmai ko ba musulmai ba. To samun irin wannan tsari na kulawa, kuma kamar yanda abu ne mai faɗi damar lokaci samun sa a office ɗinsu, shi zai ba da dama a fayyace menene turba ce da ƙasa ke kai. Turba ce da in ba ku fahimce ta ba, ba za ku amfana ba. Turba ce da wasu za su tafi a kai su amfana fiye da sauran al'umma. To a kodayaushe wannan ya nuna jajircewa na su malam da irin wannan zama a wannan masallaci, ya zama cewa ana bijiro ma mutane abubuwan da ke faruwa a duniya. Saboda kasancewar mu musulmai mun san menene dalilin rayuwar mu gaba daya, to amma mun samu kanmu cikin rayuwar da ba za mu iya rayuwa mu kaɗe ba, dole sai mun yi mu'amala da tsarin da muke kai da ya same mu, ko da bisa larura ne, da kuma mutanen da muke zaune da su ya zama zama na dole ko da bisa larura ne. Ko kallo kai tsakanin ƙasashen duniya, za ka ga akwai mu'amala tsakanin ƙasashen musulmai da ƙasashen da ba na musulmai ba, da kuma cuɗani in cuɗe ka. Wannan zama ne da mun samu kanmu a ciki a wannan duniya. To wannan nayi tsokaci bisa abinda na riska ne. Al'amari da nake so in yi kira a kai shine, ɗaya daga cikin cututtukan da ta addabi al'ummar duniya. Wannan cuta na taɓa zuwa nan na gabatar da bayani a kanta. Alƙaluma na nuna a duniya akwai kimanin mutum miliyan 400 zuwa miliyan 500 da ke ɗauke da wannan larura. Kusan ninkin ilahirin mutanen Najeriya kamar kashi 2 suna fama da wannan larura a duniya. Wannan larura ƙaruwa take. Alƙaluma a yanzu sun nuna a Najeriya akwai kimanin mutum miliyan 20 da ke ɗauke da wannan cuta. Wannan cuta tana kama yara jarirai, tana kama iyaye masu juna biyu, tana kama ƙanana masu tasowa, tana kama matasa, tana kama dattijai. Wannan larura ita ce ƙwayar cutar hepatitis B. Akwai sauran jinsin amma ba su shahara ba kaman wannan ƙwayar cuta ta hepatitis B. Akwai hepatitis C da bi mata, akwai A, akwai B, akwai E. Amma wannan hepatitis C ita ta fi shahara. Ƙwaya ce sigar virus, sigar jinsin su HIV. To amma kuma ta fi sauƙin ɗauka fiye da HIV. Ta fi nacin kasancewa ta wanzu ta rayu ko mun tsananin zafi ko sanyi fiye da HIV. Takan iya ɗaukan watanni a kan shekarun wuri. To ta yaya za mu tsira daga gare ta? Domin ba za ka iya wanke kanka ka ce kai ba ka aski ba. Yau in kana aski zai yi kilifan nan ba mallakin kanka ba ce. Zai an je yi ma wani gyaran fuska an karci ko jini ya sauke mun shi, jini ya sauka a kan wannan ƙwayar cuta. Sabon da masu abin nan suke sawa bai wadata ya kashe wannan ƙwayar cuta ba. Domin wuta ce in suka haska ta, ko kai ka taɓa ka kunna wuta zafin a sama yake, in ka zo tsakiyar wutar kana iya sa yatsanka ka riƙa gitta shi ba tare da ka ƙone ba. Can sama zafin na tafiya sun gitta a tsakiya, ba wani tasirin zafi. Sannan zafin ya kai zafin da zai kashe wannan ƙwayar cuta. A'a, har yanzu a zangon al'ada mukan tara yara mu kira wanzani ya ɗauki aska yara 15 ko 20 ya bi wannan ya bi wannan ya bi wannan, yana da sinadarin da zai kawar da wannan ƙwayar cuta. Har yanzu a al'ada in an mana haihuwa muna kiran wanzami ya yi ta'addanci ga beli-belu. Na ce haka ne saboda mu a ɓangaren lafiya a likitance ba mu aminta ba, kuma ba mu ga wani tasirin cire wannan beli-belu ba. Zai zo ya yanka wata ranar suna ake yin wannan, da yammacin suna 'yan shagali sun taru za a zo mana da yaro jariri asibiti tun safe yake zuba jini, kayan suna jike da jini, yaro ya fara kakari ji ya yi fari ya rasa jini sai kwanciya, daga taron suna abinda aka yi da safe sai kwanciya. Waɗannan kayan aiki suna ɗauke da irin wannan maganar yanke kumba, maganar kitso. Sannan ita tasirin ta tafi duk wani yawo ko wani ruwa na jiki, tana yaduwa a ɓangaren jima'i, ɓangaren gumi ma. Wannan matukar ya riski wata kafa ta tsago a jiki. Misali ya yi gumi sharkaf, ka zo kai kuma ka yanke wajen aiki, kun gaisa wannan ƙwayar cuta na cikin gumin shi ta shiga. Ko kuma a atishawa ko a kaki, saboda bisa al'adar mutane har yanzu za ka ga mutum zai yi atishawa sai ya tara hannayen shi biyu a ciki, ya ɗibi wannan majina ya je ga mutum na gaba, sun gaisa mutum na gaba ya yanke, ƙwayar cutar nan ta shiga. Mutum na mura yana goge majina, a'a kazo ba ma atisha waye ba ya kama abun bude shiga bude kofa fita daga bayi komalli ko shiga wani office kai ma kazo ka kama ya dora wannan kwayar cuta kai ma ka dora hannunka ta shiga wannan kwayar cuta in ta shiga jiki tana da tasiri karshe al'amari in yayi nisa tana iya nakasa hanta idan ta nakasa hanta sai an yi dashen hanta dashen hanta dan miliyan 50 ba zai maka ba kuma baya cikin abin da National Health Insurance take covering dashen hanta baya ciki yalla bai shi da al'amari ne sai ka ga mutun ya kumbura ya fara aman jini ya fara zuba jini dubura ta dade kaza kaza al'amari yayi nisa asibiti akwai rigakafin wannan kwayar cuta mata a kyale su su je awo saboda koda mace tana dauke da wannan kwayar cuta akwai tsari da za a bi da kuma rigakafi da za a ma abin da aka haifa wannan allurar rigakafi ita kadai siya da muka yi na karshe shine 78,000 allura daya da za a yi ma jariri ba wai za mu rufe hannu mu ce mu mun tsira ba mu tsira ba tunda muna mu'amala muna zuwa banki muna bude bayin banki muna shiga ko ina muna asi muna kaza muna kaza bayan wannan tsari akwai turba da dole mu rungume ta da ake cewa ma'aurata su tantance tsakanin su su awo na jini a gani mai dauke da wannan kwayar cuta ya sani kada ya samar da hadari ga wadda ba ta dauke da ko wadda take dauke da kada ta samar da hadari al'amari ya yadu ga iyali dole a takaice insha Allah in aka bi waɗannan turba ta katsan tsam bangare rigakafin wannan larura ba mai tsada ba shi ila ba ta wuce 1,500 ta yi tsada 2,000 yi uku wata ɗaya wata na biyu bayan wata shida shikenan insha Allah an samu yara gwamnatin tarayya bisa tsarin rigakafi na ƙasa yara jariyai alluran rigakafi wannan rigakafin wannan kwayar cuta yana daga cikin tsarin rigakafi da ake yi alluran rigakafi na kyauta to kaga ya zama wajibi mu kyale jarirai da aka haifa a tabbatar cewa sun je sun amfana da alluran rigakafi ga masu dama a cikin mu sai ka sayi kilifarka ka hada yan jakarka da brush dinka da yizgarka ta kakkaɓewa da duka abinda hadda hata dan tawul din da ake abuna hata shimfiɗar da ake nada ma mutum ka hada yan jakarka in kana da dama kai naka kai yara in kana ba dama ka mallaki ɗaya ka aje a gida za a je yi ma Ahmad aski a dauka za a je yi ma Abdurrahman aski a dauka aje ayi a dawo duk ka takaita in kai wannan sai ka nemi kariya a gun Allah dama kariyar gaba ɗaya a gun Allah ne to amma matukar kayi sake kuma ilimi ya bayyana ilimin nan daga Ubangiji ne to a duk sanda Allah ya zabi ya bayyana ilimi ya bayyana shi ne dan mu ma mai amfani da shi dan mu amfana saboda kasashen da suka fi mu mikewa suka fi mu yin takatsantsan za su fi mu fa'idantuwa yau in ka gotanta daga abinda muke kira life expectancy tunanin hasashen rayuwar mutane na ƙasa kaza suna iya rayuwa shekaru nawa sai ka duba a Najeriya namu ƙasa da shekara 50 ne amma akwai ƙasashen da ba na musulmai ba da life expectancy ɗinsu ya kai shekara 80 saba'in da 'yan kai domin sun rungumi al'amura na kare lafiya sun inganta ɓangaren kare lafiya yawanci mutanen ƙasar za ka ga cewa suna da 98% insurance cover sun shiga tsarin tallafi ba su da matsala ba ciwon kansu ba ne hatta yau ƙasar Amurka abinda ake tunani kan matsalar zaɓe shine soke tsarin turbar Obamacare da shi shugaba Trump yake so ya yi wanda kuma a yanzu zaben da za a yi ina ga yau ne ake wannan zabe ake tunanin zai kawo mai cikas saboda mutane ba su aminta ba saboda kimanin mutum miliyan 20 zai zama sun rasa wannan tsari na lafiya abinda kasashe suke gogaya kenan akai abinda kasashe ke zuka tunani kenan akai abinda al'umman kasashe ke mayar da hankalin su kenan wannan shine dalilin da yasa nazo in yi kira ga mutane yawanci manyan asibitocin nan akwai wannan tsari ayi kokari a ji, ayi kokari a binciki iyali. Matukar mutum ya sani ya dauki matakai na kare kai, kuma ga waɗanda ke da dama su hau turba na insurance ɗin nan, alhamdulillah babban tsari ne, tsari ne da ƙasa take samar da zai taimaka. Assalamu alaikum.
Wa rahmatullahi, Allah ya saka da Dr. Alheri ga za an bai ai
saboda haka na ku yi kokari samarin kun aure ɗaya ku dan daka ta tuku kar ku yi sauri. Ina yi muku nasiha, kaga wani doktor ne ko ga wani doktor kuma limamin dinmu shi ma doktor ne. So ku yi kokari tu ainihin nauyi zai shiga ku ba, ku yi karatun nan da kyau da kyau, kuma a burgar dama in mutum yana da ke da dukura-kuransa a yadewa juna a yi wa juna nasiha ba wannan jefa bamban da ake yi ba, da zai taimake mu ba. Mu muna da makiya da kyau, ko kuma kuna nan kuna galdama yaushe za a ci gaba ha? Don ku ba ku hadu ba, kun da kuka san Allah ba ku hadu ba, to makiyin Allah ya za su yi da ku. Ya kamata ku yi wannan tunani. Mutum uku da nake limitin, ana bukatar malamai, ana bukatar masu mulki, ana bukatar masu kudi. So uku din nan a samu conference kamar da youth na Arewa suka yi magana, duk duniya ya kunnu da zabi, sai ka ce kamar tashin kyanwa za a yi. So daya suka yi magana, wayancan suna da tuta, suna da kudi, suna da komai, nasu bai zama matsala ba saboda musulmi ya yi magana. Shi ne magana. Saura ka ran na yi wa gwamna nasiha da sauran mutanen Arewa, ba kama su za a yi ba, zauna da su za a yi, ko ka kama su wannan akida ba zai mutu ba. Kun yi sauri kuna kama mutane, shi yasa fitina bai karewa. A zauna da wayancan da suke mana ganin ganin, me yasa ba za a yi musu magana ba? Problem din wannan Nigeria, Bihanese, Asede Fere, Northern Caucus, sai an hadu an tattauna. Baka wa duk karatun nan da kuke yi, yan siyasa idan an ka daga tuta yanzu za su rushe imaninmu, saboda mai, saboda kudi, da kuma bamu da tawakkali, bamu da tawakkali. Wai magi shi zai sa ka zabi azzalimi? Shekaran da ya wuce ya cuce ka, wancan kuma ya sake cutanka, ya zo da magi, wai da indomi ma ka zabi mutum saboda indomi? Alaikum. Saboda haka nan ana bukatar malamai, kada ku ci amana. Doktocin nan ku kira taro na conference, amma malamai a taimaka musu da kudin da za su shiga mota, a dinga haduwa ana gane da juna. Zaki kana ji sarakuna ku yi tafiya ku daban, malamai sun kafa nasu, masu kudi sun ce ko oho, suna gani zagin su za a yi. Wannan bawa inda kama kudi ne, yadda ake jin sunansa yanzu, da sai ya tara kudin mala'in da yake ilimi ne ko'ina a duniya, ana jin shi, ana mishi albarka. Saboda haka na ilimi za ku auce ba lokaci, dama saurana nake zan yi. Ya cika guda uku? Ai, Allahu akbar, tamarin da aka ta haka nan, in ba ka ba akwai bayani. Allah wuce roƙo ya karba mana, Allah ya sa mana albarka, Allah ya ƙara mana imani, Allah ya sa mu fahimci juna, Allah ya sa ainihi wato aikin nan ba za mu tsaya hanya ba. Masifan aiki shi ne ka tsaya, kar mu tsaya. Assalamu alaikum wa
rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya saka da alheri. Muna gayyata mai martaba sarki, abin maganan ya dan yi nesa da shi, ya yi haƙuri ya zo kan wannan abin zama ta nan gefen, ta nan yi ranka daɗe.
Jama'a assalamu alaikum. Kusan bayan da zan yi anan ciyama diya na kwamiti kutan karfi yayi. Alhamdulillahi muna gode wa su mabiya waɗanda suka zo wannan unguwa namu, suka saurari karatu malam, suka ba da goyon baya da haƙuri. muna gode musu ubangiji Allah saka da alheri ba za mu yi dokon bayani ba ya kici kawai kamar da shi malam kadan karfe yi dama ni ina fata in dan yi bayani shi ya fara yi kusan ba wani dogon bayani za mu sai dai mu ƙara gode mu shi ma duk shekaran haka yi toshe na zo yana ba mu dan nasiha saboda kuma muna godiya ga jama'a hadin kan da suka bada a cika bada wannan hadin kai Allah saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh
wa alaikum
za mu ga mai girma chairman Alhaji Muktar Ahmad Marobiya sai abin nan abu da dalibai suka siya don girmamawa ga sarki sai ya zo ya gabatar mashi da shi akan irin kwazo da yake yi wurin haɗa kan al'umma a wannan yanki mai girma chairman sai ya gabatar mashi da shi dalibai ne suka siya suka ce a gabatar ma da sarki na girmamawa
to tunai Dr. Abubakar ban san ko kana da tuci a wani TV sai Allah insha Allah
alhamdulillah wa la ilaha tawfiq thumma salatu wassalamu ala an-nabiyyi mustafa abdan salatu wa alaikum ma ba'da assalamu alaikum barakatuh masu Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama halattar wannan kullu tafsiri na babban malamin mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa duk darasin da muka ji mu amfana da shi kuma shi ma malamin Allah subhanahu wataala ya ƙara mu ilimi abinda zan so in dan ce shine dangane da maganan da dan uwana NHIS ya magana sannan muka shigo kasar nan muna ta tunani cewa irin abubuwan da muka gani a kasashen Larabawa washe zai zo Najeriya to gaskiya ɗan uwa wannan ina ga wani dama ne da Allah subhanahu wataala ya bamu to kuma ɗan uwa shi kanshi Allah subhanahu wataala ya saka mai da alkhairi tunani cewa wannan Allah ya bashi yaya zai iya bana da ɗan uwansa musulmai shine su muna asibiti mu ma mu yi namu malan nana shi ɗan kasuwa su yi nasu to da wannan ne addini zai ci gaba amma muka zo na muka ce malam kada ya tayi malam yayi wa'azi in kana neman ragon suna ka ce ma to ba gaskiya mu samu matsala daga karshe abinda nake so in jawo hankalin mu sosai shine tsakani da Allah abubuwa sun canza to dole mu ma sai mun yi me sai mun canza musulunci ya san da ilimi musulunci na alfari da ilimi babu ma kamar ilimin likitanci in muka duba irin su Ibn Sina su Farabi su Zarawi wayannan malamai ne na addini ko malamai ne na likitanci Ibn Nafis shine wanda na farko a duniya da ya yi mai jihazin kalbi that is wannan circulatory system yani system da jini ke gudana a jiki lokacin tura ba san da wannan ba akwai yau a duniya ana ce Qamus Ibn Sina akwai instrument na surgery yau wanda da yawan muna amfani da shi mun sha ko John ko Maris ne Ibn Sina ne fitar da shi to kaga wannan ilimin mu ne turawan nan da suka dauka babu wani abu da suka yi face tarjuma to wannan wajibi ne muna bukata ai uwa musulmai abda dalibai ne mai kada mu cewa mun manyanta ilimi ba manyanta mu tashi mu dage ɗan kasuwar mu suna da dama kana da shago ka samu wani lokaci in ma waye ba kyau a gyara a shiga karatu kada mu yadda abin da ya faru a Cameroon ya faru da mu wallahi wani lokacin na je inda malam ke magana sai in ji kamar zan yi awa in ce Allah ya sa maganar nan da malam yake faɗa muna me muna fahimta ka san illa abin shine da yawa ba ma fahimta maganar malamanmu sai sun bai duniya lokacin malam kamar yana nan yanzu to tun malam na nan to gara mu yi aiki da karatun nan muna bukatar likitoci musulmi wallahi kuka je asibitin gwamnati kuka ga abin da yake faruwa to ina ga wannan ya isa ya zama wajibi gare mu wayanda muka manyanta mu sa yaran mu
duk wanda zai yi addace Qur'ani babu wani karatu da zai gagare shi.
Amma ya za ya ce mace ta sa niqabi lashi mun yi addu'a dan arni agna guri a jikinta da bude mai sannan mu ce mun zauna to ya kamata mu duba in zafin karatu ne in takunu ta'lamuna fa innahu ya'lamuna kama ta'lamu wa tarjuna min Allahi ma la yarju in zafin karatu ne su ma arnan fa sana ji sannan mu muna tsamanin abu a gurin Allah wanda su ba sa yi to kaga mu ne ya kamata me mu dage mu ne muke nima abu guda biyu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana amma wancan abu ɗaya suke nima ya za ce me nima abu ɗaya yafi me abu biyu kokari to gaskiya ɗan uwan na so wannan addini dole ne da kuɗin mu da lokacin mu dole sai mun ba da gudunmuwa wayannan sabon da ake maganar su ba wai fa sun zo ne aka kawai bane fa saboda kan na roƙa Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah subhanahu wataala ya sa mu rayuwar mu albarka Allah ya sa mu rayuwar malamin mu albarka da dukkan malaman sunna gabaki da Allah ya kare su daga sharrin masharrata mu ma ƴan uwa dole mu sa su addu'a muna roƙa Allah subhanahu wataala ya taimake su wa subhanakallahu wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fiik barakallahu khaira insha Allah ina karshe zamu rufe
da na zo da sakonni da yawa amma na jingine abubuwan da muka ji wurin malamai alhamdulillah Allah ya amfanar da mu shi zan yi kira ga Dr. Abubakar da Dr. Tasiru da shi Dr. Jafar Dan Zaria insha Allah bayan sallah zamu shirya lecture musamman zamu sanya mata suna kiwon lafiya at least mu samu ko da 35 ko 40 minutes on each kowa sai ya bamu abin da yake akai zamu shirya crowd insha Allah ku zo ku darbar lecture kowa sai ya shirya a dai abin da yake tunanin mutane za su gane an bamu a baya to in kun shirya Allah da sami communicating ku yi alamin dina kawai zamu kira muhadara zamu sa insha Allah akwai bayan Allah sun aika da sadakan Qur'ani tana neman lafiya abin nan ba ta da lafiya tana so Allah subhanahu wataala mata addu'a Allah ya ba ta lafiya wani wasu bawan Allah wasu bayan Allah sun aika da 1000 kudin marayu wannan ba kudin marayu 1000 suna neman ayi ma iyayen su addu'a Allah ya gafarta musu na'am sannan akwai wani ba ya aika da 10,000 yana so a yi ma iyayen shi da kuma iyayen matan shi addu'a sun rasu Allah ya ji kansu da gafara Allah ya kyautata makwancinsu ya haskaka kabarinsu abinda suka bari Allah ya musu albarka mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mutu da imani to wata baiwar Allah ta kawo lazza ta kalma tana da marayu Allah ya kai ladan zuwa iyayenta nan kamar da na fitar da mu zakkan kono muna da bukata gobe ne za a fara fitarwa insha Allah idan aka fitar sai a nema labakar mai wankin hula makocin masallaci anan sai a bashi wani bawan Allah ya aiko da buhun masara guda 2 ya ce a baiwa marayu Allah ya saka masa da rakai wata baiwa Allah ta zo ta bada 30,000 ita ma tana neman addu'a Allah ya saka mata da rakai kowa da abin da ya bayar na taimako Allah ya saka mata akwai mutane kamar da ne bayani tun daga kan shi ciyaman na farko masallaci Yusuf Katangwe da kuma tsohon ciyaman Alhaji Abdulmalik Milton da ciyaman mai ci na yanzu Alhaji Muktar Ahmad dukkansu muna fata Allah ya saka musu da alkhairi kowannen su ya jajirce bakin rai bakin fama kowa ya taimaka ma addini muna fata Allah ya sanya wannan a mizani ƴan kwamitin wannan masallaci gaba daya Allah ya saka musu da alkhairi Allah kaje ya gajiyar da su akan wannan tafiya sannan sarki na wannan bangare na bypass da masarautarsa gaba daya muna fata Allah subhanahu wataala ya kara musu lafiya ya kuma kara musu hakuri da mu mu kuma da muka gabatar da wannan karatu Allah ya tsare mu daga riya Allah ya sa abinda muka yi mun yi shi don Allah ko kuma da kuka saurara Allah ya sa mu yi amfani da abinda muka ji abinda muka yi kuskure tsawon wannan lokaci Allah ya yafe mana wanda muka yi daidai Allah ka ba mu lada marasu lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda bashi yawa Allah ka ba su abinda za su biya waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su, mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya, shugaban ƙasar nan namu Allah ka ba shi lafiya, Allah kar ka jarrabe mu da irin yadda ka jarrabe mu a shekaru biyar a baya, ya Allah ka nuna mashi hanya ta daidai, ka taimake shi akan yin daidai, ka taimake shi akan bin daidai, ka taimake shi akan faɗin daidai. Duk waɗanda suke da hannu wurin yadda talakai cikin halin ni ƴata su a wannan ƙasa, ya Allah in za su shiryu Allah ka shirye su shirin addini, idan ba za su shiryu ba Allah ka kama su kamo irin na Adawa da Samudawa. Ya Allah duk mutumin da aikinsa hura wuta Allah ka kona shi da wutarsa, duk mutumin da aikinsa kisan mutane Allah ka daura wanda za su yi ajalinsa, duk mutumin da ya daga makami a kanmu Allah ka sa ya zame ajalinsa, duk mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi, wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi, wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa, duk mutumin da ya yake mu Allah ka yake shi, mutumin da yake kokarin ganin bayanmu ya Allah ka tsaida al'amuransa, ka kawo ya mutsi a tafiyarsa, ka maida shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi. Allah ka raya mu da imani, ka kashe mu da imani, ka tashe mu cikin mu'minai. Ya Allah ka ɗaukaki addinin musulunci da musulmai, ka ƙasƙantar da kafirci da kafirai, da makiyaya da manoma Allah ka yi musu albarka cikin kasuwancinsu, masu kayan sarki da suke aiki don taimakon addini sannan da taimakon ƙasa Allah ka kare su, Allah ka yi musu ɗaukaka. Duk jami'in da za a haɗa baki da shi wurin cin amanar ƙasa Allah ka shirye shi ya gane, idan mai ganewa ne, idan ba zai gane ba Allah ka ɗaura mashi abinda ba wanda zai yaye mashi fe kai. Ya Allah ka taimaka mana, ya Allah ka biya mana buƙatunmu na alkhairi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum. Thank you.